صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دسادوا أولا يمتي نرانر 21 ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 2438 wadda ta yi dare da ranar 16 ga watan 6 shekara ta 2017 ta miladiya. Zamu ci gaba da darasin da muke yi na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka a cikin suratul Isra. Yau zamu tashi aya ta 31 insha Allah. Muna wannan tafsiri a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka. Yau alhamdulillah majlisin mu yayi bakuncin Sheikh Malam Abdul Wahhab Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa, yazo yana tare da mu. Allah ya saka masa da alkhairi insha Allah. Kafin mu tashi zai yi ɗan kalmomi na taujihi kamar yanda aka ji taujihin Sheikh Zarban, yau kuma za a ji taujihin Imam Ahlus Sunnah insha Allah. Kamar yanda muka saba tambayoyi, akwai tambayar farko wadda aka rubuto min, shine mutum ne yana da ƴaƴa guda biyu manya, ɗaya yana Abuja bai san ta yanda yake samun abinci ba, ɗaya kuma yana wajen ɗan uwansa, ma'ana ba shi yake ciyar da shi ba. To yana tambayar shin fitar musu da zakatul fitr tana kansa? Zakatul fitr tana wajaba akan mutum da wanda ciyar da shi take lizimtarsa. Wanda ciyar da shi take lizimtar mutum shine matar mutum da ƴaƴansa ƙanana wanda ba su balaga ba, in maza ne, in mata ne wanda ba su je ɗaki ba. Domin mace in tana ƙarƙashin mutum ko ta balaga, in dai ƴarsa ce, in dai ba a yi mata aure ba, wajibi ne ya ciyar da ita. Saboda haka waɗannan su ne ciyar da su ya lizimce su, sai kuma iyaye idan ba su da shi. Iyaye ana nufin uba da mahaifiya, ko suna tare ko ba sa tare, ciyar da su yana lizimtar mutum idan ba su da shi, idan ba su da abin da zai wadace su. Don haka duk wanda ciyar da shi yake kanka, to sai ka fitar masa da zakatul fitr. Amma dangane da waɗanda suke zaune ƙarƙashin mutum wanda yake ciyar da su abinci, ma'aikata, wannan in ya fitar musu yana daga cikin ihsani, yana daga cikin kyautatawa, ba wajibi bane. Amma yayi tunda yana ciyar da su ta fuskar ihsani, to ya cika ihsaninsa. Duk da yake in bai yi ba babu laifi, ma alal muhsinina min sabil. To don haka ƴaƴa wanda suka zo a cikin wannan tambaya, waɗanda suke baligai ne, kowa ya kama gabansa, ciyar da su bai lizimci uba ba, sai dai in yayi ta fuskar ihsani, wannan babu wani abu. Ta fuskar ihsani ma alal muhsinina min sabil, babu laifi. Kuma hal jaza'u ihsani illa ihsan, in kai ihsani Allah zai baka lada. Don haka idan uba yana da wadata, babu laifi ya fitar da zakatul fitr akan ƴaƴansa wanda suke ba su da shi, tare da cewa in sun kai munzalin da kowa ya kama gaban kansa, ko da ba su gida ba, zamanto magidantan kansu ba, sun zamanto wato balagagu. Daga zarar mutum ya zamanto balagagge namiji, to ciyar da shi baya kan uban. Don haka zakatul fitr in aka yi masa, za a yi masa ta fuskar ihsani ne. Sai kuma tambaya ta biyu, yayin da mutum yake yin sallah ta nafila, sai wani ya zo ya bi shi domin yin sallar farilla, to malam zai mar ishara ne domin ya nuna cewa ba sallar farilla yake yi ba, ko ko ya zai. Allah ya ƙara wa malam lafiya, amin. Wato sahihin magana shine zaka iya yin koyi, wato mai sallar farilla zai iya koyi da mai nafila zai iya koyi da mai sallar farilla, mai sallar farilla zai iya koyi da mai wata sallar farilla wadda ba ɗaya ba, ko da niyyar su ta saba. Ba sharadi ne sai niyyar liman da ma mun sun yi daidai ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bihi, an sanya liman dan ai koyi da shi. Yace fa idza kabbara fa kabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir, in ya kabbara ku kabbara, kada ku kabbara har sai yayi. Wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka', in ya ruku'u ku yi ruku'u, kada ku yi ruku'u har sai yayi ruku'u. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd, in yace sami'a Allahu liman hamida ku ce rabbana wa lakal hamd. Hadithan Abu Musa, wani hadisi ne sahihi, ya nuna cewar ana wajibi ne ai koyi da liman. To amma surorin da aka ambata kun ga duk na aiki ne, ba a ambaci kan cewa dole sai an yi daidai a niyya ba. to kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wanda ya nuna kan cewar ba dole ne a samu sharadin daidaituwar niyyar liman da niyyar mamu ba. Wannan ku shine hadisin Mu'adh ya kasance yana salla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin sa na Annabawi, ya sallar Isha sannan ya je unguwar su wajen mutanen Quba sai ya musu limanci a sallar Isha su koyi da shi. Wannan sallar da yake musu nafila ce, su kuma sallar farilla ce, kuma aka gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana yi musu salla yana tsawaita karatu, yace kada ya tsawaita karatu, ya rinka karanta sabbi da washamsi waduhaha da wadduha haka zai, amma ba ya rinka tsawaita karatu ba. Amma kaga bai masa inkari akan limancin da yake musu ba. To kaga babu kuma yanda zaka dauka cewa Mu'adh sallar da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce nafila, tasu da yake ita ce farilla, ko zai yi nafila da annabi sallallahu alaihi wasallam ne bayan farilla ce? Farilla yake tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake musu a can nafila ce. Kuma wata riwayar hadisin ma ta bayyana wa kanat lahu nafila, ta kasance nafila a gare shi. To kun ga wannan ya nuna cewar me sallar su kaga mutanen Quba farilla suke, Mu'adh nafila yake, saboda haka me farilla yayi koyi da me nafila ya nuna. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrari bai inkari ba, saboda haka sunna ce taqririya. Daga wannan ne malamai suka yi togaciya suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yace an sanya liman dan ai koyi da shi a cikin ayyuka da aka ambata ne, ba a cikin niyya ba, niyya za ta iya sabawa, saboda wannan hadisin na Mu'adh. Dan haka babu laifi in kana nafila wani yazo zai koyi da kai, ka kyale shi ya koyi da kai, shi sallar sa yake sallar ka kake. Amma abinda ya hada ku salla wadda take ibada, wadda take mai tsayuwa da ruku'u da sujada, wadda duk Allah ake ma, amma kowa da niyyarsa, babu laifi akan wannan. Haka dalika ko da sallar da suke ta saba, sallar azhar ce ka zo kai sallar la'asar suke, ka zo kai baka yi sallar azhar ba sai ka tayar ka bi su, nan ma babu laifi. Saboda haka taklifi da ake yi zaka ga irin masallatan hanya an yi allo an sanya sallar azhar sallar la'asar, dan haka idan za a yi sai a kafa allon, saboda kowa in ka ga kaga sallar la'asar kai kuma azhar zaka yi sai ka kyale su ka je ka bi wadansu, a wannan duk babu bukata, sai dai a bisa mazhabar Malik. A mazhabar Imam Malik, shi a mazhabar Imam Malik dole ne niyyar liman da niyyar mamu su zamanto daya. Idan kai sallah tare da sabanin niyya sai dai kamar yadda ita nafila, sannan ka sake sallar ka. To amma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan mazhabar tana da rauni, wannan magana tana da rauni. Abinda yake mafi inganci shine wannan wanda muka yi bayani, kuma shine mazhabar Imam Ahmad da Imam Shafi'i. Dan haka kada mutun ya damu, kamar mutane yanzu da sukan zo ana yin cikin sallar tarawih ba su sallar isha ba, sai su shiga liman yayi sallar liman yayi sallar tarawih raka'a biyu, in yayi sallama su tashi su ciko raka'a biyun su, haka aka ruwaito tabi'ai suna yi, babu laifi. Duk da yake niyyar ta saba, mu tarawih muke, amma shi kuma bai sami isha ba, maimakon ya ware yayi sallar isha sa shi kadai, ya shiga cikin sahu yayi sallar jami'i tare da musulmi tare da jama'a, idan an yi sallama ya tashi ya cika, sannan ya ci gaba da bin tarawihin sa. Sabanin niyya ba zai cuce shi akan komai ba, wallahi ta'ala a'lam. Sai tambaya ta karshe saboda lokaci, dan Allah ina tambaya akan kungiyar Red Cross, shin tana da illa ko kuma yana da kyau musulmai su shiga? Allah ya kara amanin lafiya. Red Cross wanda ake cema wato As-Salib Al-Ahmar, shine wato kungiya wadda take taimaka ma majinyata musamman a lokacin yaki. Asali an kafa ta ne lokacin da ake yakin duniya na farko, domin ba da dauki ga wato fursunonin yaki da waɗanda aka ji musu ciwo a filin a wajen yaki, kuma suka dauki wannan tutar ta zamanto alamar su. Idan aka gani an san ba mayaka bane, ba za a harbe su ba, ba za a harbi motar su ba, za a kyale su su dauke, in sun dauke waɗanda aka ji ma ciwo ba za a kama su a mai da su fursunan yaki ba, ko suna fursunan yakin dole sai an wato dole sai an duba lafiyar su an musu magani. To wannan kungiya ce ta duniya tana da rafsa a ko ina, amma kasashen musulmi saboda ganin kan cewa wannan alamar da suka sanya ta cross ta zamanto alamar coci, duk da yake asali ba alamar coci bace, alamar kasar Switzerland ce. Switzerland, kasar Switzerland alamar take nan. Ita kasar Switzerland bata shiga yakin duniya na farko ba, wala yakin duniya na biyu, yar ba ruwan mu ce. to saboda haka sai suka zama wannan kungiyar headquarters ta a Geneva take wannan kasar to su kuma Switzerland alamar tutar su ita ce wannan cross din to amma musulmi saboda kasancewar yadda tarbiyar addinin musulunci take na kin cross annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya ganin cross sai ya goge shi saboda kiyayyarsa ga wannan alama ta wato zagin Allah jalla wa ala da danganta dagare shi to dan haka sai kasashen musulmi suka kafa alhilalul ahmar wato red crescent wanda kasar Turkey ita ta kafa wannan red crescent alamar an san alamar wata alamar jinjirin wata ja maimakon alama domin yawanci jinjirin wata za ka gani duk masallatai da sauransu za ga an sa alamar jinjirin wata kamar alamar musulunci ce to alama ita ma alamar tutar Turki ce alamar tutar Turkiya ce Turkey to sai suka sa ta sai ya zama to cewa kasashen musulmi suna da suna maimakon su wato salibul ahmar sai su alhilalul ahmar saboda haka yanzu kokarin da ya kamata mu yi mu ma a nan kasar shine mu kawo hilalul ahmar ba mu bi mu ta yin salibul ahmar din ba duk da yake babu wani laifi a kansa to amma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyar da mu cross mu kishi mu nemi badil a kansa mu kafa hilalul ahmar tunda a duniya din ma akwai kuma duk duniya an yarda da ita an yarda da hilalul ahmar red crescent shi ya kamata mu kokari mu kawo samari masu himma masu ngo da sauransu su yi kokari su ga kan cewa abin da za a kawo kenan kuma shi ma kamar yanda ake masa register da United Nations shi ma za a yi masa register da United Nations din saken mu ne kawai yasa amma sauran kasashen musulmi sun yi wannan kokari ko ina in ma akwai salibul ahmar din sai ya zama to akwai hilalul ahmar gefe da shi Allah madaukakin sarki ya mana muwafaqa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان قطعا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل innahu kana mansura
na'am Allah yace wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kada ku kashe ƴaƴayenku saboda tsoron talauci nahnu narzuquhum wa iyyakum mu ne zamu azurta su kuma mu ne da kuma mu ne zamu azurta ku inna qatlahum kana khita'an kabira hakika kashe su ya kasance wato bai gushe ba yana wato laifi mai girma yayin da Allah madaukakin sarki ya nuna cewa batun arziki abu ne wanda yake ba a hannun mutum ba Allah ne yake shimfida arziki ga wanda ya so Allah ne yake takura arziki ga wanda ya so mutum ba shi da wani wato ba wata rawa da yake takawa wajen arzikin sa dan haka sai aka biyar da wannan umarni da abinda mutum yake yi na mummunan laifi wanda yake da tasiri akan addini da tasiri akan rayuwar dan adam shine na kisan wato kisan ƴaƴa kashe ƴaƴa saboda ganin yin haka zai wa mutum maganin talauci zai wa mutum maganin rashin arziki to bayan Allah ya nuna maka cewar arziki na Allah ne yaushe zaka je kai abinda Allah baya so kana ganin wannan shine zai baka arziki to sai ta zo wasiya ta bakwai cikin wasaya din waɗannan ayoyi da suka zo Allah ya ce kada ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci wannan al'ada ce ta jahiliya duk da yake ba duk larabawa ne suke harsa ba haka ba kamar yadda muka karanta a cikin suratul nahl ana cewa wai kissar daga cikin kabilun larabawa akwai qais qais suna daga cikin qais island suna daga cikin waɗanda suke wannan al'ada ta shahara a cikin su ana cewa wato an taba kaima waɗansu kabilu na larabawa hari aka kama su aka ribace ƴaƴansu da matansu aka tafi da su, da aka tafi da su wajen wanda suka ci kama su da yaki bayan shekaru, sai dukkan shugabannin kabilun suka je suka samu kabilar dan ai sulhu a sakan musu bayan ƴaƴansu da ƴaƴansu da matan su. To lokacin nan matan kuma har an raba su sun zama tokuyangu da ƴaƴan, sai su waɗanda suka ribace su sai suka ce to kun ga duk wanda ta zabi za ta koma wajen kabilarta wajen mijinta a kyale ta, wanda kuma ta zabi za ta zauna wajen sabon ubangidanta a kyale ta. Dukkanin kabilun sai suka ce su za su koma wajen kabilar su, za su koma wajen mazajensu. Sai ƴar Qais, matan Qais sai suka ce a'a su sun samu sabon gida. To sai Qais a hikayar fatatsuniyar Larabawa, sai Qais zai ce shi kuma duk macen da aka haifa masa ba za ta rayu ba, kashe ta. Wannan kissa ce da suke faɗa, amma hakikatan abinda Al-Qur'ani ya nuna shine cewar Larabawa suna kashe ƴaƴansu mata saboda dalili biyu, imma saboda suna cikin talauci, in aka haifa musu ƴa mace sai dai a ɗauki nauyinta, ba za ta taimaka ba, ba za ta je ta kai hari ta kwaso ganima ba. Kuma ga aibin da zai iya faruwa idan aka zo aka kwace ta ta zamanto kuyanga, mutum ya ku zauna da bakin ciki. Saboda haka ya gwammace ya kashe ta, maimakon ya zauna da talauci, domin ƙarin nauyi ne a kansa, an ƙara masa nauyin wanda ba zai kawo sisi da kwabo ba, tunda ita sai dai a ɗauki nauyinta. To wannan shine abinda Allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin suratul an'am, yace wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum, kada ku kashe ƴaƴayenku saboda talauci. Kaga nan saboda talauci, wato kuna cikin talauci, shi yasa a can sai Allah yace nahnu narzuqukum wa iyyahum, mu ne zamu azurta ku, ko kuma mu ne muke azurta ku, kuma zamu ci gaba da azurta ku da su, saboda talaucin nasu ne, suna cikin talaucin, saboda haka suke kashe ƴaƴan. Sai Allah yace kar ku kashe su, domin mu ne muke azurta ku. Kaga sai aka soma ambaton su masu kashewar, cewa arzikin Allah ne yake azurta su. Amma anan sai Allah yace kada ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci, wato ba wai kuna cikin talaucin bane, kuna jin tsoro idan kuka sami ƴaƴa mata talauci zai zo muku. Idan talauci ya zo muku, waye zai kula da su? Domin ƴaƴa mata ba sa gado, ƴaƴa mata sai dai a ɗauki nauyinsu. Idan ubansu ya mutu, ba lallai su samu wanda zai ɗauki nauyinsu ba, sai dai su ma a gaje su, su zamanto kamar yanda ake gadar tufa, haka za a gaje su. Haka fa mace take a jahiliya. To anan wato suna kashe su ne wai don tausayi, saboda suna jima ƴaƴan tsoron talauci. A wannan ayar ta suratul Isra, ba kansu suke jima tsoron talauci ba, ƴaƴansu suke jima tsoron talauci ta fuskar farko, sannan ta fuskar biyu su kuma nasu talaucin. To don haka anan sai Allah jalla wa ala yace nahnu narzuquhum, mu ne zamu azurta su da ku. Don haka kada wai don kuna jin tsoron talauci a gare su ku kashe su, bakin da Allah ya kawo shi shine zai azurta shi. To Allah maɗaukakin sarki ya ba wato ya rusa wannan al'ada ta jahiliya. Kun ga wannan kamar yanda muka ambata al'adu ne na jahiliya, wanda an daɗe ƙarni bayan ƙarni Larabawa akan wannan al'adu suke. Canza waɗannan al'adu ba ƙaramin wato ba ƙaramin ƙoƙari ba ne, ba ƙaramin nasara ba ce da addinin musulunci ya kawo. A cikin shekara 23 aka canza waɗannan ɗabi'u. Kuma idan muka kula da uslubin Al-Qur'ani, Allah maɗaukakin sarki kamar a suratul an'am ya rusa asasin da yasa ake yin binne yara, shine tsoron talauci ga mutum halin da yake ciki, yana ganin zai kara ma kansa nauyin wanda ba zai taimaka masa ba, ko kuma tsoron afkuwar talaucin wanda yake yanzu babu shi. To sannan kuma daga cikin uslubin da Allah maɗaukakin sarki ya bi ta nuna wannan, ta nuna bacin wannan abin, shine wato cewar wannan hukunci ne wanda yake hankali da ɗabi'a ta wato hankali da ɗabi'a ba su dace da shi ba. Yace sa'a ma ya hukum Allah maɗaukakin sarki yace ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma ya hukum, tirda abin da suke hukunta ma kansu. Ya nuna wannan abu ne wanda yake babu hankali, babu ɗabi'a kyakkyawa, wanda yake zaka ɗauke wato ka binne rai, wanda yake ba kai ka kawo shi cikin rayuwa ba, ka binne shi ka hana shi rayuwa, kuma saboda kawai wai kana ji ma kanka tsoron aibi. a wata ayar a cikin suratul shams kuma a cikin suratul kuwirat Allah ta'ala sai ya wato sai Allah ya kawo da tahdidi ban tsoro abinda za a tsiye mutun ranar alkiyama Allah ya ce wa idan mu'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat yayin da wanda aka binne ta ake tambayar ta da wani laifi aka binne ta me tai wato ran da za a tambaye mutun yayin wannan tambaya tunda ko a nan duniya in ka gani wani haƙƙi wannan wadda take tazo tana buƙatar rahama amma ka hana ta rayuwa ka binne ta kuma ta hanya wadda take mafi muni da ranta ka rufe ƙasa akan ta da wani zunubi aka yi mata wannan to sannan kuma daga ƙarshe hatta waɗanda suka musulunta idan suka musulunta in suka zo wajen bai'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki alƙawarin cewa wala yaqtulna auladahunna ba za su kashe ƴaƴayensu ba to kaga duk waɗannan shine uslubi na alqur'ani na maganin wannan mummunan ɗabi'a a cikin wato al'ummar larabawa ta haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma da mace haƙƙinta a cikin addinin musulunci wanda a jahiliya ba ta da shi wanda ya nuna cewar addinin musulunci ba karamin gata yayi ma mace ba to wannan ita ce wasiya wadda take ta bakwai ma'anar khit'an mazdarin khati'a ne shine mutun ya ganganta laifi yayi laifi da gangan amma akhta'a idan mutun yayi kuskure shi wannan mazdarin sa khata'an akhta'a khata'an shi wanda Allah ta'ala yake cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na idan muka yi mantuwa ko muka kuskure wannan kuskure ne amma wato wannan wanda Allah ta'ala ya ambata ana yace inna qatlahum kana khita'an kabira kashe su wato laifi ne na ganganci mai girma saboda haka laifi ne a wajen Allah wanda kuma abin da yake laifi a wajen Allah Allah yana hukuba akan sa to sannan Allah madaukakin sarki yace wala taqrabu zina kada ku kusanci zina innahu kana fahisha lalle shi ita zina ta kasance alfahsha ma'ana mummunan aiki wasa'a sabila kuma ta mugusta a hanya azzina shine mutun ya sadu da mace wadda bata ta halarta gare shi ba matar aurensa ba ba wadda hannunsa ya mallaka ba wadda Allah ya halarta masa ta zamanto abinda hannunsa ya mallaka ita ce kuyanga wanda shine wanda aka kama a wajen yaki liman bi wato shugaba ya zamanto ya raba su ganima ga mayaka to wannan sune kadai halin da ya halarta mutun ya sadu da mace Allah ta'ala ya ce walladhina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adu su larbawan jahiliya sun bambance tsakanin zina da wato albagha zina a wajen su shine mutun yayi wato mutun yayi zina da ya amma idan mutun yayi zina da kuyanga da baiwar wani to ba sa kiran wannan zina sai su ce masa albagha to a shari'ar musulunci duk ɗaya ne Allah ya ce kada ku kusanci zina wannan umarni na cewa kada ku kusance ta akwai mubalaga a ciki isa matuƙa wajen sarrafar da musulmi daga wannan mummunan hanya domin abubuwan da ke cikin zina wato abubuwan da ke cikin zina suna da wato tsanani na muni a cikin al'umma da kuma ga mutum na farko dai cuta ce a zuci cuta ce a cikin zuci domin wanda aka shayar masa san zina illar ta shine ba za ta tsaya akan zinar da yake yi ba sai ta kai shi ya zuwa ga zinar da baya taba tsammanin zai tun yana yin zina da waɗanda suke manisanta sai ya zamanto ba abinda yake so irin yayi zina da makusantansa irin makwabta sai ya zamanto ya shahara da kwartanci domin ba abinda yake sha'awa irin ya je ya nemi matar makwabcinsa yasa Abdullahi ibn Mas'ud yake fadan daga cikin manya-manyan zinubai yake cewa an tuzani halilata jari kai zina da halattacciyar matar makwabcinka daga nan kuma ba za ta tsaya da shi a nan ba sai ta kai shi zuwa ga zina da muharramai zina ga muharramai ya zamanto ba matar da yake sha'awar ya zina da ita sai wadda take muharramarsa Allah ya sauke to haka shi yasa Allah ta'ala yace sa'a sabila ta mugusta a hanya domin ba ta tsayawa a nan kuma ka duba waɗanda yake suka zamanto wato fitattu gwanaye wajen yin zinar wato zinar tasu bata tsaya akan abin da aka san cewa shine zinan da aka saba tun a jahiliya ana yi ba zinar ta su ta zamanto inhiraf, kaucewa daga dabi'ar mutane sun koma dabi'ar dabbobi. Allah ya kiyashe mu. To kuma da Allah ta'ala yace innahu kana fahisha, ya kasance ita ta zina ta kasance alfasha. Ma'anar kawo kana da akai shine wato wannan sifa ta cewa alfasha sifa ce lazima ga zina, ba ta rabuwa da ita, babu wata hanya da zina za ta zamanto kyakkyawa. Kuma haka take timfil azal, mummunan abu ne, babu wata hanya da za ta zamanto kyakkyawa. Mummuna ce saboda ita ce za zina take kawo wato cakuduwar nasaba a shigar ma da mutum da ba ɗansa ba. Idan mace ta je ta yi zina tana gidan aure, in ta haihu da na wanda da na mijinta ne, ba zai iya kore shi ba sai da li'ani. Amma ita ta san abin da ta yi, shi ko bai sani ba, saboda haka da ya za ta rayu da shi, tana ganin yana murna da shi, yana daukan nauyinsa, ta san ba ɗansa bane. Wace irin zuciya ce, wace irin mace ce za ta yi irin wannan ha'inci ga wanda take zaune tare da shi? Ko kuma shi namijin ya je ya samu mace, musamman in matar aure ce, ya san matar wani ce, ya je ya bata da wanda yake ba nasa ba, yana ganin ɗansa a gidan wani, bai ji sai ya ce ɗansa bane. Haka zai rayu da wannan rashin insaniyar, wannan abin da yake ciki na rahama ya riga ya rubu da shi, zuciyarsa ta kekashe, yana ganinsa amma ya ɗauke shi a matsayin ajinabi. Wannan ya daga cikin mafasid ɗin zina. Sannan ga abin da kuma yake kawowa a cikin al'umma na yaki. Dan saboda idan mutum ya san cewar wani yana neman matarsa, sai ya zubar da jini akan wannan, kamar yadda hadisin Sa'ad ko Sa'ad ibn Mu'az ko Sa'ad ibn Ubada ne wanda yace idan ya ga mace ta, idan ya ga namiji tare da matarsa, wallahi sai ya kashe shi. Sahabbai abin ya ba su mamaki, suka ce kuna, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuna mamakin kishin Sa'ad ne? Yace wallahi na fi shi kishi, kuma ni kuma Allah ya fi ni kishi. Mutum wanda yake mumini yana da kishi, wanda ba shi da kishi baya shiga aljanna. Addayuth, hatta yan jahiliya suna da kishi. Menene wa baydatu khidrin la yuram, menene wa baydatu khidrin la yuramu khiba'uha tamatta'tu min lahwin biha ghairi mu'jali tajawaztu ahwa tajawaztu menene yake cewa tajawaztu ahrasan wa ahwal ma'shari alayya hirasin law yushruna maqtali. Yace wanda ake tsarewa a cikin daki kamar kwai, inji imru'ul qais fatihi, wanda ake tsarewa a cikin daki kamar kwai ba a so ta fita. Yace naji dadi ne fasikanci da ita. Yace na ketare yan gadi da abubuwan ban tsoro masu gadi na wato yan dangi wanda sun tsaya, da sun ganni wallahi da sun kashe ni. Kaga haka wai shi jarumi ne akan neman biyan bukatarsa ta zina ta fasikanci, sai da ya dauki waɗannan matakan. To a shahid a jahiliya ma kenan, dan mutane su tsare matan su kar ai fasikanci da su, suna sa musu yan gadi da dangi wanda za su tabbatar ba a keta alfarmar iyalansu ba an je an yi fasikanci da su. To kaga kenan zina za ta kai ya zuwa ga kisan kai, sai ta kai ya zuwa ga yaki. Idan aka samu mutane waɗanda suke mazaje ne, ba waɗanda suke sun zamanto kamar alade ba, ba su da kishi, ba su damu ba, ba sa kishin matansu. To Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayar ya kawo mana abin da zai tsarkake al'ummarmu. Ja al'umma da zina ta yaɗu a cikinta, al'umma ce wacce take mai kazanta, al'umma ce wacce take watsatsa. Kuma ka kula ka gani, ba za su tsaya kawai akan zinan ba, sai sun kai ya zuwa ga dukkan sauran abubuwan da ake faɗa, bestiality, incest, dukkaninsu daga wannan ya taso. Abin nan da pedophilia, neman yara ƙanana, yarinya ƴar shekara uku, ƴar shekara hudu, ƴar shekara shida, duk wannan ƴar wata shida ma, duk wannan menene? Ba wani abu bane illa wasa a sabila, tur da ita a hanya. Ko ba da haka ya fara ba, ya fara da babba ne, da babba ya fara shedan ya kai shi wannan hanya, saboda ɗabi'ar ta kenan. To al'ummar da take a haka yanzu kun ga ai hatta su al'ummar da suka yadda da zinan suna yaki da pedophilia. Duk wanda aka ji yana shiga ta internet yana jan hankalin ƙananan yara don ya bata su, in aka gane shi ta computer akwai doka da za a ɗauka a kansa, sai an kama shi an hukunta shi. Sun sanya musu hukunci mummuna, to amma ta yaya za a yi su makan su maganin barna bayan sun halatta musu wata barna. Allah yake innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, ma'ana wasa ay wa kana wato shi kansa wa sa'a sabila din ya zamanto abu ne wanda yake sifa ce mai lizimtarta. Dan haka yayin da suka halatta makan su zina wanda ake ganin zina ta al'ada a wajensu, mutum yayi zina da kawarsa da abokiyarsa, to ba za ta tsaya a nan ba saboda mummunan aiki ne. Amma al'umar musulmi Allah ya tsarkake mu daga wannan. Kuma Allah madaukakin sarki ya ce kada a kusance ta. A cikin wannan akwai ishara da cewar duk abin da zai kai ya zuwa ga zina kada mutum yayi. Dan haka aka hana halwa, mutum ya kaita da ajnabiya, domin in ya kaita da ajnabiya shedan shine na uku. Aka hana mutum yayi tafiya da mace wacce take ba muharramarsa ba, ba tare da muharrami na tare da ita ba. Sannan kuma aka ce zina akwai zinar ido, akwai ta kunne, akwai ta harshe, akwai ta hannu, akwai ta kafa, akwai ta baki, akwai ta zuciya. Sannan farji shine zai gaskata wannan ko ya karyata. Zinar ido shine gani, mutum yayi ta kallon mace, domin daga zaran mutum yana kallo to kallon nan zai kuma sa zuciya sha'awa ta zo. Daga zaran sha'awa ta zo sai ya soma shirin yadda za a samu. Sai zina kafa ta zo sai ya ga bare dauki kansa ya kai wajen. In zina kafa ta yi watakila kafin nan tukuna daga yayi sai ya nemi kuma zina kunne ya ji dadin zancenta. Ana hira yana fada tana fada yana fada tana fada. Harshe ma yayi ya gaya mata kalmar da zai jawo hankalinsa, ta gaya masa kalmar da za ta jawo kan hankalinsa ya ji. Daga nan kuma sai ya tattaka da kafa, zina kafa. Daga nan kuma sai da hannu, ya mika da hannu. Daga nan sai da baki, sai kubla. A cikin wannan kuma zuciya ce take wal qalbu yahwa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal qalbu yahwa, zuciya kuma tana ta so. Wa yukhattit, yana shiri. Sannan farji shi zai gaskata wannan ko ya karyata. Idan ya ji tsoron Allah yace ba zan yi ba, to wannan duk sun zamanto allama. Idan kuma ya gaskata ya je yayi, to ya aikata wannan kaba'ir din wanda Allah zai zare imani a cikin zuciyarsa yayin da yake. Allah ya kiyaye mu. Yaya mutum zai yi idan mutuwa ta zo masa, ko ba ku ji labarin waɗanda suke mutuwa a cikin wannan halin ba? Kwanaki aka zo aka kama waɗansu tsirara a cikin mota, sun mutu, sun bar mota tana ji carbon monoxide ta shiga ta halaka su, suna tsirara. Mutum ya mutu a cikin wannan hali, aya zai je ya sadu da Allah? Baka da iko akan lokacin da mutuwa za ta zo mata. To waɗannan abubuwa tarbiya ce da Alƙur'ani ya yi mana domin mu tsarkake kanmu, sannan mu tsarkake al'ummarmu. Wani saurayi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi izini yayi zina. Yace kana da yar uwa? Yace eh. Kana da uwa? Eh. Yace kana so a yi zina da mahaifiyarka? Yace a'a. Kana so a yi zina da yar uwarka? Yace a'a. Sai to ai wanda zaka yi zina da ita, uwar wani ce ko yar uwar wani? Sannan ya bugi kirjinsa yace Allahumma tahhir qalbahu Allah wa hassin farja, Allah ka tsarkake zuciyarsa, ka tsare farjinsa, ka katange shi. To kuma shi sa shari'a ta zo da hanyoyi da za su katange wato al'umma daga wannan, ta kwadaitar da aure, da sauƙaƙa aure, da cewa a taimakawa mutane su yi aure. Addu'a ma da ya kamata lalle mu yawaita kenan. Na'am. Sannan Allah ta'ala ya ce wala taqtulu auladakum wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, kada ku kashe ran da Allah ya haramta a kashe ta, ran da Allah ya haramta ta, illa bil haqqi, sai da haqqi, wato sai da gaskiya. Wa man qutila mazluman, wanda duk aka kashe shi mazluman alhali yana abin wanda aka zalunta, faqad ja'alna li walihi sultana, to mun sanya ma waliyinsa sultani, iko mai taimaka masa. Fala yusrif fil qatl, kada ya wuce iyaka wajen kisa, innahu kana mansura, lallai shi wanda ake taimakawa ne. Wannan shine shi ma wannan halin Larabawa ne. Larabawa al'umma ce wadda take bata daukan sassauci, bata daukan kaskanci, bata daukan raini. Yanzu sai a ce a tafi wato aje a kece raini. Me ya kece raini? A dauko makamai, a dauko makamai. Daga zance fa, daga zance, ba irin wato al'umma da za a tsaya ai ta cece baki ne ba, ai ta zage-zage, iyakar ta kenan. Daga zarar an yi wannan sai a ce to ai shikenan, aje a kece raini, sai a tafi yaki. Yaki ɗaya kuma sai a ɗauki shekara da shekaru ana yi. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya umarci al'umar musulmi da wannan, kada ku kashe rai da Allah ya haramta. wanda bai kashe ba kada a kashe shi, kuma shari'a ta bayyana wani wacce ce ran da Allah ya haramta, shine wato al-Sheikhu Zani, dattijo ma'aurati wanda yayi zina a kashe shi da jifa, da kuma al-nafs bin nafs, wanda ya kashe wani shi ma a kashe shi, wanda ya kashe shi amdan udwana, da ganganci kuma saboda zalunci ba bisa kuskure ba. Sannan nabiyar al-mufariqul atariqu lidinihi al-mufariqu liljamaa, wanda ya bar addinin sa ya raba kan musulmi yayi musu tawaye, shi ma wannan kashe shi za'a. To sai kuma wanda malamai suka yi ilhaqi da waɗannan, kamar wanda ya aikin mutanen annabi Lut, shi ma kashe shi za'a. Haka dalika wanda yayi fashi da makami koda bai kashe ba, kamar yanda yazo a ayatul haraba, inma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yatawna fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu. Idan sarki, idan alqali ya dauki, ko sarki ya dauki cewar ta'zirin da za a yi musu hukunci shine kashi kisa, to wannan shi ma yana daga cikin kisa bil haqqi, da gaskiya. To yace wanda aka kashe shi alhali an zalunce shi, to mun sanya ma waliyinsa, domin an kashe shi wanda yake zai nemi kariya, zai nemi fansa, shine waliyinsa. Ma'anar waliyi anan magaji, wanda yake gadansa, wanda yake gadansa da asibci, shine ƴaƴansa, in ba shi da ƴaƴa mahaifinsa, in ba shi da mahaifi ƴan uwansa, in babu su baffannin ƴaƴan ƴan uwansa, sannan baffanni da ƴaƴan baffanni, waɗannan su ne waliyai, kuma su ne suke biyan diya idan shi wanda aka kashe din shine yayi kisa bisa kuskure, aka dora masa biyan diya. To waliyan an sanya musu sultan, Allah sai ya ce sultanan, a cikin nan akwai balagal alqur'ani, ishara ga cewar addinin musulunci zai tabbata ne karkashin sultani. Wato ba dan an kashe ba kawai zaka je ka dauki fansa bane, a'a, sai da shari'a da karfin mulki da karfin shugabanci na addini, kamar yanda addinin nan naku da yazo zai kasance addini ne mai sultani. A ciki akwai ishara da cewa musulunci daula zai kafa, daula mai sultani. Shi yasa Allah ya faɗi umarnin, kaga a Makka suke, lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sultan bane, amma Allah ya ce wanda aka kashe bisa zalunci an sanya masa sultan, bi ma'ana cewar al'amarin zai tike ya zuwa ga samun wannan, ya zamanto yana da sultan. Sai aka ce masa fala yusrif fil qatl, kada ya wuce iyaka wajen kisa. Menene wuce iyaka? Shine ya kashe wanda ba shine ya kashe masa ba, kamar yanda waɗansu kabilun larabawa suke, idan mutum ɗaya aka kashe nasu sai su ce ina wana aka kashe, ai wana yayi goman wannan kabilan, mutum ɗaya bai isa ba sai mun kashe goma. Wannan yana daga cikin israf, wannan yana daga cikin israf, yana daga cikin israf. Bayan an yi sulhu ya ce ya yafe za a karɓi diya, sai ya koma ya kashe wanda ya yafe, kamar yanda waɗansu suke faɗa, su ce mu ba kamar waɗandan an kawo musu kwandon zinare sai mu ce shi kenan mun yadda, ko kuma za mu kai wajen alkali ba, a'a, mu abinda yake namu shine yaƙi zami, har sai yaƙi shine zai hukunta. Yace walakinna hukmat sayfi fina musallatun fanarda idza ma asbaha as-sayfu radiya, hukuncin takobi, hukuncin kansakali tsakanin mu shine mai tabbatar da yarda, zamu yarda idan kansakali ya yarda. Saboda haka sai ai shekaru aru-aru ana yaki. Shi yasa Allah ta'ala da ya hukunta kisasi yace wala kum fil qisasi haya, kuna da rayuwa mai girma a cikin kisasi, domin abinda ya tsare rayuwa, domin wanda ya san in ya kashe za a kashe shi to ba zai kashe ba, shi kuma wanda ya kashe idan ya san in aka kashe shi za a kashe wanda ya kashe shi, ba zai yi barna ba ya kashe har wanda bai yi kisan ba, kaga sai ya zamanto an samu rayuwa a cikin al'umma. Wato maganin zubar da jini da kisan kai shine wato kisasi, shine sultanan da Allah ya ambata a nan, wanda wannan sultan din shine yake cewa kuma kada mutum ya wuce gona da iri a wajen kisan kai. Innahu kana mansura, shi al-madlum mansur ne, ma'ana shari'a, karfin shari'a tana tare da shi, karfin doka. Kun ga a cikin wannan akwai fitar da al'umma daga jahiliya zuwa ga wayewa da cigaba, abinda addinin musulunci yake nan. Ka duba al'umma irin ta Larabawa, wanda ba su san sarki ba, ba su san sarauta ba, ba su san hukuma ba, ba su san doka ba. Doka shine abinda mai karfi yayi, ba abinda wani ya sa ya ce wai Balarabe ya zo ya ba, ba su san doka ba. Ka duba yanda aka ciro su daga cikin wannan duhu na jahiliya,
ya zuwa ga tsarin ci gaba. Yanzu abinda duniya take tutiya da shi shine mulki na doka, rule of law. Ana da mulki na doka, babu zancen shugaba kama karya wanda zai ce shi shine doka, abinda yake so shine doka. Aka ce shi kansa shugaba yana karkashin doka, to wannan tun kafin zuwan, tun ba a san ma ina ne Europe ba, Allah ya tabbatar da wannan doka, wannan rayuwa ta sofani. A nan wajen kafin na dakata a nan, zan janyo hankali ga yanzu irin wannan fitina da ta barke ta wato ɗaukan zubar da jini cikin sauki saboda neman abu wanda yake tatihi. Akwai wanda daga cikin almajiranmu shekaran jiyan nan yana hanya an tsayar da shi wajen bada hannu, waɗansu yara suka zo, wani ya sa hannu zai ɗauke masa waya, ya kama hannunsa ya shaƙe shi dan ya hana shi ya ɗauki wayar. Wannan mutum sai wannan yaro ɗan saurayi ya zaro wuƙa ya yanka masa hannu, sannan ɗayan ya zo shi ma da wuƙarsa ya nemi ya caki ƙirjinsa, bayan da ya yi sai ya yaga rigarsa da wai ya kashe shi a kan waya ta 20,000. Kuma ga mutane da rana tsaka karfe 1:30, ga mutane da rana tsaka ba wanda ya kawo masa ɗauki, ba wanda ya kawo masa ɗauki a cikin wannan. Wace al'umma ce wannan? Cikin azumi muna musulmi, kuna ganin dan uwanka musulmi za a kashe shi a bisa zalunci, za a kashe shi a bisa zalunci. Kowane musulmi, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd, mu'minai waliyan juna ne. Gashi Allah ya ce faqad ja'alna li waliyhi sultana, kuna da haƙƙi ku kare dan uwanku, amma ba wanda ya kawo masa ɗauki, ba wanda ya kawo masa taimako. Yanzu abinda ake ta yi kenan, mutum yana yawo da waya kiri-kiri, mutane suna yawo da makami, la jama'a wala doka wala ƴan sanda wanda zai tsawatar da su ko wanda zai tsaya yayi maganin ta'addancinsu. To indai muka zauna a nan wajen, to haka za a shigo gidanka ma a keta alfarmarka, a keta alfarmar iyalinka, ba wanda zai ce komai saboda babu ka'idar doka. Mun koma jahiliya, jahiliyar da Allah ya fitar da mu da dokoki na Alkur'ani, irin waɗannan dokoki masu tsada, muna so mu koma gare ta. Saboda me? Saboda muna watsar da umarnin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kiyaye mu, Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora. Zan kirawo malam ya kaddamar da kalmomin nasiha. Malam sai kai, jazakallahu khairan. Imam Ahlus Sunnah,
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبيل الله نازوجين كرتوني أما مالي يام أماني ليلين تشونا جماعة مقود ما الله دامون سامو طلبة العلم واندا الله يباس بيوا na karatun Qur'ani da tafsiri. Yanzu mutum yana azumi, itako izo nan wannan wuri mai albarka, isore waɗannan ayoyi masu albarka, kuma ije isharuwa da kyakkyawan niyya. Kaga ya rabota duniya da lahira. Ku duba yanda bawan Allah yake koro ayoyin wanda suke da alaka da wannan ayan guda biyu ko aya guda uku, da kuma aqwal magabata wanda yake da alaka da lugha arabiya wanda yake fassara Qur'ani. Hani alakum wanda Allah ya ba su dama suka stuwowa suna yin wannan karatun. Ba sharri ba ne, ba karmi sharri ba ne, ba karmi tabewa ba ne. Mutum mai da kansa shi musulmi ne na riga da katin riga da rashin hankali da babban murya ba ruwansu da jini, a ce wai shi musulmi ne amma bai san me ake yi ba. Wannan asara ce da tabewa. Duk yanda shekarunku ya kai, kai kokari wajen da ake cewa Allah ka fahimci Allahnka, ba yanda za a yi ka zama jinjirin a rayuwa ka zo ka samu Allah lami lafiya. To amma Kano Allah ya ba mu wannan baiwa, ko ta ina zaka samu ilimi bantaran irin su malam da Allah ya ba shi ma wannan baiwa na Qur'ani? Ba na son masa tazkiya da yawa a gabansa saboda kani na ne, daga bayan ne baya na shehi muku gangana, ba na son masa tazkiya tunda baya so. Jama'a, in kun lura ayoyin da malai ya kawo su aya farko da ake mangana na jahiliya cewa ana kashe yara don ana tsoron talauci, yanzu ana yin sa, ana yin sa saboda ba ku bane ba wai dan bida bane ahli sunna ma ana yin sa. Mutum da matansa in tana yawan haihuwa, akwai mace da tazo tana kuka tana da ciki, mijin ya ce in mata zuba da cikin ko bakin aurenta, saboda zai kyankyasa mata, za ta kyankyasa mata yaya da yawa gidan, ya zai yi da kudin makaranta, ya zai yi da tarbiya, wannan ake fakewa kudin makaranta da wani zancen da za a yi. To wannan shine tunanin Qurayshawa, wahala shine kudin makarantar da ake lissafi yanzu. A ce wannan ayan tana nan a yanzu a jikin kuku, shi ya yi tuba. Waya za a yi, waya za a yi, ‘ya’yanmu mai karma albashi ne a min haihuwa guda uku guda hudu, ya za a yi, ya za a yi. Allah shi ne malai ya ce ga ayan, Allah ya ce ni mu muke maku arziki ku biyu da yaran yaran mata, ni na zama su arziki, kai ku banku ba ni zan maka arziki. Amma yanzu ba magana, wallahi ko macen da ta zo tana kuka ya ce malam wanda ya mun cikin nan mijina ne kuma malami ne irin ku, tana kuka. Amma ce ba ya take ni domin nayi ciki, domin nayi ciki, limaza nayi ciki, saboda me nayi ciki? A sha bu ina shafa mu da kabbaran da muke yi, ayan zai tabbaka kanmu jama'a. Saboda haka ba hana ba, mutum zai iya yiwa ice ya tsara wani shekara da shekara biyu, amma dindindin ka ce matan ta haihu, ta haihu a mata bala'i na saki, bala'i ba karamta cina bane, ya shafe mu duka fa. Kowa ya san kansa, kowa ya san me ake yi, kowa ya san gidansa, kowa ya san me ya gaya matansa, kowa ya san wannan zancen bashan fara, kuma Allah ya sani, mala'iku masu rubuta sun sani. Jama'a kar mu haɗe kanmu, ‘ya’ya da yawa alheri ne, ku bari tunanin Bature iyayenmu sun haifu guda 40 garda 30 shi ne kake gan mun zama albarka yanzu. Amma kar ku zama yara guda biyu, yara guda uku, ku yi hoto in kun mutu azzafa ba shi ke na ba kun tafi kalima mutane ba dan Allah ku rubuta mutane. To wannan shine ayan farko. Aya na biyu, yanda malam yayi tarkiza kan shine zina. Wallahi zina yanzu mutum bai hankali ba zai shiga sakiyar zina bai sani ba. Yanzu na fito gidan radio ne, wani ya tambaya bun ya bani mamaki kamar wasan yara ne, waya ne mun iyalinsa ko jiya ko shekaran jiya ne taki she je tabbaka shi a sabon gari ya je yayi zina, saboda iyalin ta hana shi, ya je nemo tabbiya masa bukatunsa taki she je mai muku ya hankura ya je sabon gari ya gama, shi ne yake tambaye. Bayan gama irin abin da ya gama salatinsa da sallarsa she zai mu tambaya, to me za yi da wannan abu? Dan Allah ko matan ta hana ka, domin zaka je sabon gari? Zinan ya zama aswaki, zinan ya zama abun wata, zinan ya zama abun ba wanda yake damuwa, saboda fitinan matan suna da yawa, fitinan mazan kuma suna da yawa. Ko yaya ka kai yanzu matan neman ka suke, saboda su ma suna bukatar su a wurin, saboda ka fitinan kofa abu da yake ce wanda yake jin tsoron Allah. Saboda zinan ba wani abu bane yanzu da luwati da sauran kazantar da Allah, kuma mutuwan fa ka ba kausaini au adnan, wallahi mutuwa kadan ne yake kusa da kowa, ko yaushe kuma zai iya zuwa mutuwa yana nan, kuma wallahi baka da uzurin Allah ya damka ka. Mu zama sarkaku mutane, mu zama mutane masu hankali, mu zama shahawa. Ba za ka iya biya bukatar shahawan ka duniya shi da lahira, shahawa da kuke ganin zaka zama shahawa dan akuya mu baya hutawa ma bai gama ba. Saboda haka ba yinda zai shahawa ka zama shahawa kullun kana yi, wallahi ba za ka iya ba. Saboda haka sai ka tsaya ka zo ko Allah ka ci Allah, wallahi ka zo shahawan nan ba kullun zaka biya ba, zaka biya kan shahawan nan. Shi zama ne yake tarkizi ikewa har mutum shawan zai kai inemo ya'yan kanana, inemo kaza, inemo kaza. Wallahi ranar dipti gwamna ike gaya mana taro, ya ce matan da ta taimaka aka yi zina da yarta shekara wata shida ko wata takwas, uwanta ne ta sha kwaya ta bude gindinta, wani ya yi zina da ta a nan Kano. Me ya saura kuma? Tunda ta sha kwaya, wanda yake sai lalata da ya sha kwaya, ita ne ta taimaka aka bude gindin yadda da ta haifi wata takwas aka yi zina da ita. Wannan wani rayuwa ne, wannan wani rayuwa ne wannan. To Allah ya sa wannan wata mai albarka, mala Allah ya karama mala albarka rayuwansa da zuriya baki daya, kuma wannan zuwan da ake ya kamata mu aiki da shi uruki Allah, kuma ficincinin da suke taso a Nigeria yanzu zancen an ce matasa sun ce nyamure su ware waye ware, ficina mu nisance shi. mun tantance fitina amma kuma nafsu wannan lokacin bazamu dauka wulakanci ba rayuwa wulakanci babu shi a duniyan nan ku tsaya akan izamu al izzatu lillahi wa rasuli wal mu'minin ku tsaya kan izza nafsu wannan lokacin kuma mukan so kunu fitina kuma shugabanni mu ji tsoro Allah su tsaya su yi tunani matasa su yi magana su tattauna da su yafi musu albarka da su kafa su matasa sun tashi farki fitina gudu za ku tafi Birtaniya ku tsaya ku fahimta da su ku fahimta da su ga yanda abu yake ga yanda abu yake ga halinsa ga alherinsa kamar yanda Larabawa suke ciki yanzu abun tosai Isra'il da America sun kwara kan Larabawa sun je suna sun kayan yaki Kuwait da Qatar da Saudiya da waye anna amman da muwaqqata Isra'il na hutawa saboda irin safahan da musulmi suke dashi Allah ka kare mu ajinin mu wannan ranakun kuma mu yi ma kasan mu addu'a da shugabannin namu da cigiyawan namu da iyayen mu da suka mutu Allah ya sa mu cika da imani malam kuma Allah ya masa albarka Allah ya karfafa shi da shi da mutumin na mai jan baki wanda ina ja kusan yi kuka ban taba ji ba sai suna mun lokacin ma in ja fa ina ja wannan Allah ya sa mu cika da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
kantarwa da nasihomi masu tsada a tsaka da kai na ƙasar mace na wani insha Allah da addu'a Allah ya ba da wannan sa'a da barka da nijin sa'a da shi sa'a da juma'a da ya da cikin lokacin da Allah ya ke shafa addu'a wa wasu da Allah